barka marka do'a nan yammaci na litinin wanda ya dace da 18 ga watan Rajab shekara 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 16 kenan ko 15 ga watan tara shekara 2003 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka inda fil ahkam, wannan kuma shine darasi na 29 haka ne ko darasi na 29 dai idan ba kammala ba mun kammala wato kitabul janaiz, yau zamu tashi kitabul zakat ne. To amma bisa ga wannan mu zamu karanta waɗansu daga cikin addu'o'i da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana karanta su ko ya yi izinin ko umarnin a karanta su a cikin salatul janaiz a cikin sallar gawa. Na ɗaya daga cikin irin waɗannan addu'o'i, an Auf ibn Malik radiyallahu anhu, wato an karɓo ne daga sahabin nan Auf ibn Malik al-Ashja'i, yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala jinazatin fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa gawa sallah, sai na haddace cikin addu'ar sa yana cewa اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وانا نقيت لك الشيخان دوي وصداوة منشي نوكس ان متوني يكبر فرقو زي كرن تفاتحة اذا متوني يكبر تبيكم الفيه صلاة قال لنا صلى الله عليه وسلم اكبر توفك اي كرن تولنا الدعاء ابند الدعاء تبي سواء اللهم اغفر له وارحمه يا الله كيمت غافرا كتكنسا وعافه وعف عنه ya Allah ka kubutar da shi, shine wa'afiji, ma'ana ka warkar da shi, ka kubutar da shi daga dukkan wata azaba, daga dukkan wata wahala, wahala tun daga cikin kabari har ta tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama, har wahala ta ka, shine afiji wa'afu anhu, kuma kai masa afuwa abin da yana ba daidai ba a rayuwarsa, kai masa rangwame. Wa akrim nuzulahu, kai darjanta abinda za a tare shi da shi na garar bako. Nuzul shine abincin da ake karar bako da shi. Manzo Allah na rokawa mamaci cewa Ubangiji ta'ala ya mayar da abinda za a tare shi da shi ya zanto nagari ne, shine ma'anar akrim nuzulahu wa wasi'i mudkhalahu, ka yalwata mashigarka, ma'ana kabarin sa kenan. Kabari da muke ji da gani wanda fatan sa takaitacce ne, Ubangiji ta'ala na yalwata mu ne har ya kai fatan zura'i 60, kamar da hadisi manzo Allah ya nuna ana kunta zai kuma ga wanda ba mummuni ba, wato kafiri kenan. Waqtilhu bil ma'i was salji wal barad, ka wanke shi ta tas bil ma'i da ruwa, was salji da kankara, wal barad da kuma raba. Ma'ana manzon Allah ya ambaci waɗannan al'amura guda uku, ga ruwa, ga kankara, ga raba, domin kowane ɗaya daga cikin su abu ne na al'adanci, ko abu ne da in ya sauka akan abu kan sa wato ainihin ya kawar da zikin da ke tare da wa naqqihi min al-khataya, ka tsarkake shi daga kurakuransa, kama naqqaita thawbal abyad min ad-danas, kamar yadda ka tace farin tufafi daga datti. A wata riwaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas, kamar yadda ake tace a wanke farin tufafi daga datti, ko kace kama naqqaita sai zanto al-khitab lillahi ta'ala, ko ya zanto kama yunaqqa al-thawb al-abyad min ad-dunya wa abdilhu daran khayran min darih, kamar sanya masa gidan da yafi gidan sa na yanzu kyau, wa ahlan khayran min ahlihi, da iyali da sun fi iyalin sa na wanda ya bari, wa zawjan khayran min zawjihi, da matar da ta fi matar sa da ya bari, wa adkhilhu al-janna, ka shigar da shi al-janna, wa a'idhu min azab al-qabr, ka tsare shi daga azabar kabari, wa min azabin nari, ka tsare shi daga azabar wuta. Kaga addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakan dam ya ce, kaga mu komai da komai idan har aka maka wannan addu'a, to me kake so? Ko me jira? Me kake akwai ragowar wani abu da kake jira a fada? Yasa Auf ibn Malik al-Ajuzi yace, kada yace fatamannaitu an akuna ana zalika al-mayyit, sai na so ina ma ni ne wannan mamaki da ake wa addu'a. Shi yana cikin sahu, amma da yin irin wannan addu'a da manzo Allah ya yi, sai ce ina ma ni ne a matan annabi ke wannan addu'a. Kaga mun yana kokowar neman albarka kenan, a inda albarka din take. Dan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ai addu'a ce kamar yankan wuka, dan haka sai yake buƙatar ina ma shi ne wanda ta samu gare shi. A takaice dai wannan ɗaya ce daga cikin addu'o'in da ya halatta ka karanta ta a sallar gawa. Wajen inda yake wa zawjan khairan min zawjihi, a wata riwaya wa zawjatan khairan min zawjihi, a madadin wa zawjan, ko wata riwaya ingantacciya ce. Na biyu cikin irin waɗannan addu'o'i an karɓo daga Abu Hurairah, Allah ya kare da a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza salla ala janazatin yaqul, ya kasance idan ya zaiwa gawa sallah yakan ce اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. ولا يتسببي كوكي وشم كوكي ولا ko idan kai kabara ta uku kai wannan, idan kai kabara ta hudu kafin kai sallama ta kai wannan, sannan take sallama. Ma'ana ta Allahumma ighfir li ayyina wa mayyitina, ya Allah kai gafara da matattan mu da rayayyan mu, musuwa musulmi, wato ba mu Larabawa ba, ba mu fararen fata ba, ba mu bakacin fata ba, ba mu Kanuri ba, ba mu Hausa ba, mu musulmi. Na inda Larabawa ake nufi, kaga annabi yana musu addu'a ne banda mu, amma musulmi ne magana ta ba, sai sa mutum yana magana ne da a madadin musulunci ba a madadin kabilar sa ko yaran sa. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, kai gafara ga mamacin mu da kuma marren mu, wa shahidina wa gha'ibina, da wanda yake nan tare da mu a cikin wannan sallah yanzu, wa gha'ibina, da wanda baya nan, ko da wanda yake nan a gari da ya tafiya, ba wa ga'ibina, da wanda ya tafiya tafiyar jihadi, tafiyar kasuwanci, aikin haji, umara, ziyara. Wata girina wa kabirina, ta yi gafara ga yaranmu da kuma babba cikinmu, yara da manyan mu kenan. Wa zakarina wa unsana, ta yi gafara ga namijinmu, ta yi gafara da tamatar cikinmu. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam, ya Allah wanda duka karɓi rayuwar shi cikinmu, a wanda duk ka rayar da shi cikin mu, to ka rayar da shi bisa ga musulunci. Wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman, wanda ko duk wato ainihin ka kashe shi cikin mu, to ka karɓi rayuwarsa akan imani. Wato sai manzo Allah ya ba mu tsakanin al-islam da kuma al-iman, hal wa naka farqan bainahuma, musulunci da imani akwai bambanci tsakanin. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أقول بمبنش سكان الإيمان لا الإسلام. ده هكذا سكت آمنا التي لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وتكذا الإسلام يا جفاتم وأنا سمد الإيمان. Al-Islam yana nufin ayyukan zahiri wanda ido ke gani. Al-Iman yana nufin ayyuka na batini wanda suke na zuci ne. Dan manzon Allah ya fassara su da haka, da malaika Jibril ya ce akhbirni anil Islam, ba ni labarin musulunci sai an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tuti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabilan. Hazini kulluha a'malun zahira, ayyuka ne na zahiri. Kalmar shahada zaka furta a ji, sallah zaka yi a gani, zakatun da akwai mai bayarwa, akwai mai karɓa shi, ma'ana abubuwa zaka fito gani. Ai Ramadan kuma zaka yi tare da yan uwanka musulmi, mutum la yanfarju bi sawmin wala bi fitrin huwa wajib, dole sai kai tare da yan uwanka musulmi. Sannan kuma ga aikin haji duk na zahiri ne, amma akhbirni anil iman, sai an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi وشري كل هذه أعمال باطنة ayyuka ne na boye dan a zuci ne imani da Allah imani da mala'iku yaddar zuciya akwai Allah akwai mala'iku akwai kaddara ayyuka ne na boye to amma duk da haka idan an ce al-islam akai shiru to al-imani na cikin idan an ce al-iman akai shiru al-islam ne insha Allah ta inna dinu inda Allah al-islam kuma yace wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kaga ana magana al-islam ne kade ba ai magana al-iman ba sannan kuma yace wa man yakfur bil iman faqad habita amalu kaga ana magana al-iman ne anan ba ai magana al-islam ba ولكن الله حبب إليكم الإيمان بيتبه الإسلام وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان معنى ذي كالمؤمن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع نجم شاهم بيان من إذا سلم هذا الجنة فكوتي معنى سدبان إذا سلم هذا الجنة كوتي سنة دوكا معنى سدبان يا عند كتاء الإسلام كيشر الإيمان يشرك يا عند كتاء الإيمان كيشر تو الإسلام يشرك in ka hada duri guda ko ka hada duri guda cikin aya daya ko sura makwataka da juna cikin hadisi daya al-islam daban al-iman kuma daban manzo Allah ce man ahayatuhu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytuhu minna fa tawaffahu ala al-iman duk wanda zaka rayar da cikin mu ka rayar da shi yana musulmi wanda ko mutu ka lansa to ka karbi rayuwar sa yana imani sai manzo Allah ya nema mutum kamala a lokacin mutuwa to me yasa a lokacin rayuwa kar wani ya ce ai ilimin da Allah bai roƙa mutum kamala ba a lokacin rayuwa dan tunda kowa ya san cewa al-imanu akmalu min al-islam ko mu ce al-iman akhassu min al-islam wal-islamu a'ammu min al-iman ina jin haka kar mu'min haka wato musulunci na da fadi ga magari ne da za a samu taro da yawa idan an ce al-iman kuma lalle wadansu musulmin ba sa cancantar al-iman kai to me hikimar wannan man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman abin nufi idan har mutum aka rada shi kan musulunci to Allah kalli ma'ana musulmi ko man kasa wata ko man gajiya wata fadin musuluncin nan zai tsare masa dukiyarsa ya tsare masa jininsa ba za a yake shi ba za a rinka dukiyarsa amma idan aka ce sai wanda ya tuka imani ne haka to da al-islam kadai ba zai tsare masa dukiya da rai kama al-iman ana buƙatar kamala lokacin mutuwa dan saboda shiga aljanna ya samu daraja mai yawa sai manzo Allah ya roƙa masa al-islam lokacin rayuwa al-iman lokacin mai mutuwa yace Allahumma la tahrimna ajra ya Allah karka haramta mana ladarsa ma'ana addu'an nan da muke yi duk da muna masa addu'a amma ibada sai mu za mu samu ladar karka haramta mana ladar da yake wata musamman wala tudillana ba'da karka kusar da mu bayan mutuwarsa ka sa mu zama kimtsatsu kaga wannan ita ce addu'a ta biyu addu'a ta uku an karbo daga wasila ibn al-atqa wasilatu ibn al-atqa ibn ka'ab ibn amir al-laythi wasila ibn al-atqa yace salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala rajulin min al-muslimin manzo Allah yayi wa wani mamaci sallah fasma'uhu yaqulu sai nafi yana cewa allahumma inna fulan ibn fulanin fi dhimmatika wa habli diwarika faqih fitnatal qabr wa azab an-nar wa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfirhu faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim kaga wannan tafsirin ba ta fadi da ba ta tsoro abin da yake allahumma inna fulan ibn fulan yace manzon Allah yayi wa gawa sallah sai na ji shi da kaina yana masa addu'a yace ya Allah wani dan wani da ke gaban mu muke masa sallah dinnan fitin matka yana cikin zimmarka rayuwarsa a hannunka take haka bayan ya mutu gare shi kuma wa habli jiwarika yana cikin igiyar makwabtaka da kai don mutumin da ya mutu yana da saduwa da ubangiji kenan man kana rajul ka rabbi fa liyamal amalan liqa'u llahi kuma yakunu yawmal qiyamah faqihi fitnat al-qabr ka tsere da shi daga fitnan kabari fitnan kabari tamboyoyi da kici ka tsere da shi ya amsa da ni wa azaban nar ka tsere da shi azabar wuta wa anta ahdul wafa'i wal haqqi ya ubangiji kai ne ma'abucin duka alƙawali kai ne ma'abucin gaskiya faghfir lahu warhamhu kai masa gafara ka dukansa innaka antal ghafur rahim lalle ya Allah kai ne al-ghafur kai ne kuma ar-rahim kaga wannan
bata kai wadannan fadi ba, wato hikima ta annabi kenan sallallahu alaihi wasallam, yakan yi addu'o'i daban-daban don cimma manufa daya, kuma sai bambanta su wajen tsawo saboda bambancin kwakwalen mutane wajen riƙewa. Wani in watan ta yi masa tsawo, wannan sai iya riƙewa. Sannan akan nau'anta daban-daban, don yau kai wannan, gobe kai watan, jibi kai watan, kama mai yi sunnar manzon Allah a cikin rayuwar kowace aji kana yi gurgurdan ikon ka, kuma kowace sai ka ji akwai wani ƙanshin annabta a cikin kalmomin da ake amfani da su, wanda sun sha bamban da maganganun sauran gama garin mutane, waɗanda ba wahayi ne ke ƙarfafa zantukansu ba. Annabi wahayi ke ƙarfafa shi, nabiyyin bidirul wahayi la ya tasarrafa, wahayi ke sarrafa shi, ke ƙarfafa shi sallallahu alaihi wasallam, duk abin da zai faɗa sai ka ji akwai ƙanshin annabta. Wato kaga da yayi addu'a sai ya tawassuli da sunan Allah a lokacin da yake Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatika, ya Allah wani dan wani yana cikin zimmarka, wa abli jiwari yana cikin igiyar makwabtaka da kai, fakihi fitnatul qabri, addu'ar kenan, tsare shi daga fitnan kabari, wa halalun da ke cikin kabari, wa azaban da azabar wuta, wa anta ahlul wafa'i wal haqqi. Kaga wannan yabo ne, lalle ya Ubangiji kai ne ma'abucin cika alkawali, kai ne ma'abucin gaskiya. Faghfir lahu warhamhu, kai masa gafara ka ji kansa, innaka antal ghafurur rahim, ma'ana kaga duk wannan tawakkali ne da tawallu kai sana al ghafur ar rahim. Faghfir lahu warhamhu, sai ta kuma innaka antal ghafurur ar rahim, ma'ana sai tawakkali da sunayen da suka dace da abin da ya roƙa. Ya roƙi al maghfira, ya yi tawakkali da al ghafur, ya roƙi ar rahama, ya yi tawakkali da ar rahim, fa innaka antal ghafurur rahim. Wato wannan kamar koyar da mu ne lokacin da muke da wata bukata, mu yi tawassuli da sunan Allah, sannan kuma cikin sunayen sai mu ga sunan da ya dace da ma'anar abin da muke nema. Muna neman arziki, muke ya Razzaq urzuquni, ina ba ta amfani, muna neman wadata ya Ghani aghnini, muna neman gafara ya Ghafur ighfirli, muna neman rahma ya Rahim irhamni, ina fata mun fahimta, ina neman ilimi ya alim allimni, ma'ana sai ka zaɓi sunan da ya dace da abin da kake so, ka kai tawassuli sosai na sunna kenan. In kuma ka hada Allahu bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya arzuqni ilman nafi'an wa zikran wasi'an wa qalban khashi'an, ya halaka, ma'ana arzuqni ilman nafi'an wa zikran, duk ka hada da asma'ul husna gaba ɗaya kai tawassuli da su, ya halaka. To ta fito wata ita ce ta ƙarshe, za mu tsaya a kanta. An Yazid ibn Rukana ibn al-Muttalib qala, an karɓo daga Yazid ibn Rukana ibn al-Muttalib yake, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qama lil janazati liyusalli alaiha, manzon Allah idan ya tsaya gaban gawa zai bata sallah. Qala, sai ka ji ya ce, Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtada ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu thumma yad'u ma sha Allahu an yad'u. Yazid ibn Rukana ce, manzo Allah da ya tsaya gaban gawa zai mutu sallah abin da yake bada kenan, yace Allahumma abduka, ya Allah bawanka ne wannan muka tsaya muke masa sallah, wa ibnu amatika dan baiwarka ce, ihtada ila rahmatika, ya bukatu zuwa ga rahmarka, dan ba mutika ai shi yafi kowa bukatu zuwa ga rahmar Ubangiji, wa anta ghaniyun an azabihi, kai ko mu da shi ne ga barin masa azaba, in kana muhsinan fazid bi ihsani, in ya kasance mai ihsani ne a rayuwarsa, kara masa ihsani, wa in kana musian fatajawaz an sai anhu, idan ya kasance mai munanawa ne, ya fiye wa munanawa da yake, ya Ubangiji. Kaga duk abinda wani malamai za su yi maka da 740 da shekara, ya ga abinda za a faɗa anan a cikin sunnar annabi, in sun yi ranar 7 suka yi ranar 40 suka yi ranar shekara, duk me za su faɗi sama da abinda kalmomin da suka fito daga bakin annabi? Shi yasa rufin asirin kowane mutum shi ne ya koyi sunnar annabi, ya koyi hadisan manzon Allah, ya sa su cikin ayyukansu, shi ne arzikin duniya, shi ne arzikin lahira. Kuma a cikin addu'o'in za ku lullona ba, a surun sarkin ku kowa bayyane. ya kamata a karanta aikin su ba a bayyana aikin su to amma ya ta waɗannan sahabban suka ce mun ji haka suka ce dan sahabin farko Awfu bin Malik al-Aziz yace hafiztu na ma haddathu min du'aihi wa huwa yaqulu an gane ku kuma lokacin da Allah ya sallalle akan gawa da واسلا ابن الأسقى شماء ابن الهدن فأسمعه يقول ناجيه يناتيوه دكتل شيء منجي كما أسران شايفين تو ذاكو فهمت وانن إذن كوما كان مسألة دبنبا وانن إذن كوما مسألة كدعاء الاستفتاحي دعاء الاستفتاحي أسران شايفين hujjar da ke tunda a sarrance ake yin sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da ya kabbara ya yi shi can da aka jima sannan ya ci gaba da karatun fatiha da gama Abu Hurairah yake cewa shuruɗin da ka yi tsakanin kabbara da fara karatu mai kace inda sun ji da zai ce mai kace faɗa mu mai kace sai manzon Allah ya ce ga abin da nake Allahumma bayyin baini wa baini khataaya wa ba'd baina al-masjid wa al-maghrib Allahumma lakini wannan sai muna sarrance annabi amma wani sahabi ce na ji manzon Allah da ya kabbara kafin ya fara sallah ya ce kaza to anan malamai suna ba da bayanin yadda za ka fahimci matsala bayani na farko suka ce a sirrance ne yin magana a sirrance baya na nufin ɓoye abu gaba ɗaya dai yanzu wannan magana da nake a sirrance kenan nake yi idan a bayyana ke nake yi idan kowa na ji idan zan yi a ɓoye kaga duk wanda yake kusa ya ji ne nafi duk wanda yake nasa ba ba zai ji ba kasancewar ka furta shi da kalmomin da na kusa ya ji na nesa bai ji ba bayan nuna cewa bayyana wa ke sirrantawa ne har yanzu sai ne yana kusa shi sai kaga an saka farko kenan an saka biyu ma sai ko da wancan din ma da Abu Hurairah ce shi bai ji ba shi shi ne bai ji ba amma dan sun ji me yasa shi kadai tambayar da sauran ma su ji ba da sai su tambayar me waye na zama na biyu ko na uku bai ji ba na zama gaba sun ji ina ba ta mai ma'ana dai sirranta abu baya nuna wato shikenan ka rufe bakin ka rikit ba za a ji komai ba yasa malamai suka ce wajen sirranta karatun sallah inda zaka ce Allahu akbar ina da kun daga wata kaga ai wannan ina da bin gama kurkuwar nan kaga wannan da su suke nan dai amma ba baki na bai motsi wannan ba karatu bane kuma ba ka karanta sallah ba ka karanta fatiha ba a zuci ka karanta ta amma sahabbai sukan dan yi karatun manzo Allah wani lokaci ko suka ce mukan gane karatun ta ko da ba mu ji ba wato ta hanyar da mu ga haka ko tana sama tana kasa kaga za ka alamar mutum ba ce to wannan shine karatu in nasarar ta ne a karmu fata da magana karmu fata da magana wadda ba mun kuma sarari da ranar ba kitabun zakati babin da yake magana akan zakka wato za mu shiga kai tsaye babin da yake magana akan zakka lafazin az-zakatu a larabci tana da ma'ana guda biyu az-zakatu tana zuwa da ma'ana as-sahara tsarki sannan kuma az-zakatu tana zuwa da ma'ana annama'u haɓakar abu yaduwar abu ƙara yawansa akan ce nama yanmu bi ma'ana zaba yazidi akan ce kuma zaka yazku wato sai zan so nama yanmu akan ce zaka yazku bi ma'ana tahura yazhuru wato lafazin az-zakatu a cikin harshen larabci ko mu ce tsarki ko mu ce yaduwar abu da ƙaruwar sa da haɓakar sa to zaka kuma a cikin harshen shari'a wato ainihin tana nufin fitar da wata dukiya sananniya fitar da wani adadi sananne daga cikin wata dukiya sananne a wani lokaci sananne idan an ce fitar da wani adadi sananne wato rabar ka san za a fitar a ba miskini kenan daga cikin wata dukiya sananniya ana nufin abin da ya kai nisabi kenan idan ya kai wani lokaci sananne ana nufin in ya shekara kenan wannan ita ce zakka an bayyana ku ma'ana haqqun wajibun fi malin maksus ko kuma haqqun wajibun fi malin khas wato wani haƙƙi na wajibi wanda yake cikin wata ke bantacciyar dukiya lifa'ifatin makhsusa, ana ware shi a bayar da shi ga waɗanda suke bantattun mutane, su ne wato ainihin talakawa. Fi waqtin khas, a wani lokaci ke bantacce shine idan shekara ta cika. Wato wannan ita ce zakka a ma'anar harshen shari'a. To suka ce akwai alaka dukkan inda aka yi tarihi, aka ce tarihin kaza a yaren Larabci kaza, tarihin sa kuma a shari'a kaza, to akan samu alaka bayin tarihin lughawi wa tarihin islami. Akwai alaka tsakanin ma'anarsa ta harshe da ma'anarsa ta shari'a. Shikenan, ma'anarsa ta harshe shine tsarki ko karuwar abu, ma'anarsa ta shari'a kuma tana nufin cewa fitar da wata dukiya sananniya ko wani kaso sananne daga cikin wata dukiya sananniya a ba waɗansu mutane sanannu idan ya kai wani lokaci sananne. To wannan ma'anar zakka a shari'a din nan tana da alaka da ma'anarta a harshe, domin fitar da wannan dukiya ɗin rage take ko ƙara take a ganin ido waɗansu za su yi raguwa ta yi, don 40,000 ta koma 39,000, 80,000 ta koma 78,000, ma'ana an fitar da kashi ɗaya cikin 40, raguwa ta yi a ganin ido. Amma da muka tuntuɓi sahibin risala shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce ma naqasa malun min sadaqa, da ɗai dukiya ba ta taɓa tawaya ba don kawai an yi sadaka. Sannan da mahukuma cikin suratul baqara sai Allah ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqati, ubangiji yana cire albarka da ke cikin riba amma yana haɓaka dukiyar da aka fitar da sadaka. Kai a ganin idan raguwa ta yi, amma a ma'anar ta karuwa ta yi. A nan duniya sai Allah sa albarka, sannan a lahira ga kuma sakamako. Fa yudha'ifuhu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbidu wa yubsitu ilayhi sadaqa. Kada karuwa ta yi, ma'ana akwai alaka tsakanin al-ma'anar lughawi wal ma'anar al-istinbati. A takaice dai zakka sananniya ce, rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar, wajibi ce akan dukkan mutumin da ya mallaki nisabi, sannan kuma ya zanto shi ɗin musulmi ne. Mutumin da ya mallaki nisabi kuma ya zanto musulmi, sannan kuma ya zanto ɗa, domin idan ba musulmi bane babu zakka a kansa, dan ba za ka ko yayi zakka babu lada. Sannan kuma idan musulmi ne amma kuma ya zanto wajibin suna bawa ba ɗa ba, kaga al-abdu wa ma malaka mulkun li sayyidi, bawa da duk abin da ya mallaka ya zama mulkin ma mulkin ubangidansa, dan haka kaga shi bai da komai a hannunsa, dan haka ba zakka kenan ta ubangidansa. Wato musulmi, sannan kuma ya zanto me ɗa, ba sharɗi bane ya zama baligi, dan ba lallai bane sai mutum ya balaga za a fitar masa zakka, matuƙar yana da kuɗi za a fitar da zakka ko da bai balaga ba. Al-hadithu as-sadis wa sittun ba'da al-mi'a, حديثي نذري بستن لشدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاؤوا لك بذلك فأخبرهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أنت أبو عزيز لك عبد الله أن أطاق الله تعالي تأغريش yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah sura da mun san Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya li mu'adh bin jabal, ya fada ga mu'adh bin jabal yaushe shi na ba'athahu ila al-yaman, yayin da ya aika shi ko ya so ya aika shi zuwa kasar Yaman. Manzon Allah zai tura mu'adh kasar Yaman dan isar da musulunci, dan koyar da mutane addini, sai ya kira wasu dan yi masa wasiƙi, dan yi masa nasiha, yace innaka sata'ti qauman ahli kitabi, zaka je ka riske waɗansu mutane ma'abuta littafi, ba na ba jahilai bane ba, suna da karatu, suna da ilimi, suna da takama cewa akwai littafin wani annabi da aka saukar a hannunsu, wato yahudi kenan da nasara, ba mutane ne zaka je ka samu gama garin mutane ba. Kiran mutane waɗanda suke gama garin mutane ya sha bamban da kiran mutane waɗanda suke da ilimi. Mai ilimin kwakwalwarsa tana kaiwa ta komo, yanayin salon kiransa daban, wanda yake mara ilimi kuwa tunaninsa ba ya da nisa da yawa, salon kiransa kuma daban, ba wahala da yawa a cikin kiransa. Manzon Allah yana faɗa Mu'az, dan Mu'az ya kimsa ya san cewa aikin aiki ne. Fa idza ji'tahum, idan ka je wurin su, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Idan ka je wurin su, kai kiraye su zuwa ga shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah. Abu na farko da zaka fara kiran su. Fa innahum ata'u laka bidhalik, idan sun yi maka da'a da biyayya bisa ga haka, fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alayhim khams salawatin fi kulli yawmin wa layla. Ba su labarin cewa Allah ya wajabta musu salloli guda biyar a cikin kowane yini da dare, wato cikin awa 24 akwai salloli guda biyar, azhar da asr da magriba da isha da kuma asuba. Fa innahum ata'u laka bidhalik, idan sun yi maka da'a da biyayya bisa ga haka, fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim فترد على فقراء. idan sun yi maka da'a bisa ga haka, ba su labarin cewa Allah ya wajabta musu wata sadaka. Lafazin sadaka suna ne daga cikin sunayen zakka, ko a ce mata az-zakatu ko a ce mata as-sadaqatu. Duk Qur'ani ya zo da wannan, hadisi kuma ya zo da duka, wato Qur'ani ya zo da wannan da wannan, haka hadisi ma ya zo da su gaba daya. Ba su labarin Allah ya faranta wata sadaka akan su, ita ce zakka. wannan sadaka ta ukazu min aghniyaihim, za a karba daga wajen mawadatansu. faturaddu ala fuqara'ihim, a maishe ta ga mabukatansu, talakawansu. fa innahum ata'u laka bidhalik, idan sun maka da'a da biyayya bisa ga hakan, fa iyyaka wa kara'im amwali, lalle ka kiyaye masu daraja cikin dukiyoyinsu. idan an ce alkarimatu min almawashi, mai daraja cikin dabbobi ita ce kamar mai yawan cin abinci, makiyayi na son dabbar da take cin abinci, sannan kuma da mai yawan nono, makiyayi mai son mai yawan nono don shi kanshi arzikin sa. saboda haka waɗannan suna cikin dabbobi waɗanda suke da daraja, da kuma wanda suke da juna biyu, ita ma wannan karima ce daga cikin al'amwal. da wanda take mai yawan haihuwa akai akai, karima ce daga cikin al'amwal. ha kuma raƙumin da yake yawan barbara ta matar raƙumi ta samu ciki, ko ragon da yake yawan barbara tunkiya ta samu ciki, ko san da yake yawan barbara saniya ta samu ciki, shi ma wannan mai kima ne. bai dace ba idan ka zo fitarwa mutum zakka ka ɗauka cikin waɗannan, dan ka zaɓe wato zaɓaɓɓen a cikin garke kenan. idan ka yi haka ba ka kiyaye bukatar shi mai dukiya ba, kamar yadda bai dace ba ka ɗauko ramammun dabbobi marasa lafiya kyamusassu, irin ragon nan da ake cewa kafin zulu, ka ɗauka ka ce kuma da shi za a bai wa talakawa. idan ka yi haka ba ka kiyaye haƙƙin talakawa ba, sai ka duba dabba tsakatsakiya ba yabo ba ballan, daga ciki ne za a ɗauka a fitar da zakka. shi yasa manzon Allah ya ja hankalinsa, fa iyyaka wa kara'im amwalihim, ka kiyayi masu kima da daraja cikin dabbobinsu, don in kai haka ka zalunce su. wattaqi da'watal mazlum, sannan ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunce shi. fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, addu'ar wanda duk aka zalunta babu hijabi tsakaninsa da Ubangiji. kai tsaye Allah madaukakin sarki ke karfa. a wani hadisin manzo Allah ce, addu'ar wanda aka zalunta akan ɗauke ta ne a cikin girgije har a buɗe mata kofar sama, ta shiga kai tsaye. Ubangiji ce, wa izzati wa jalali la ansurannaki wa law ba'dahi, na rantsa da izzata, na rantsa da buwayata, sai na ansa ki ko da bayan ɗan ganganan lokaci. ina fata muku ko da ka ga yanzu duk wanda ke zalunta yake masa Allah ya tayar da uku, dan Allah ya rantsa ya tafi ya ansa. kaga masu mulki da suke zalunci su cinye kudin talakawa, ba magani a asibiti, ba ruwan sha, ba kwalta mai kyau, sannan ba security, ba tsaro. duk security ya mamaye ko ina cikin kasa, kana kauye, kana birni, kana daji, kana kan hanya, kana zaune, duk ba ka da tsaro. karfe tara ana iya yin fashi irin yadda ake karfe ɗaya na rana ko karfe ɗaya na dare, ba bambanci. to ko a wata kowanne yan fashi na cin karensu ba babbaka, sannan waɗansu kuma sun ɗauke kudin kuma sun yi zaman su a kai. to ai duk wanda ya Allah ya tabbata ya kyale su, ba za a kai. wata ki da'a wata mazlo fa inna hu laysa bainaha wa bainallahi hijab, ko da yake wani wadan daga cikin wasu mulki kwanake sun ce wai duk an yi ta yin alqunut Allah baya ta, to Allah baya ta alqunut din musulman Najeriya, sun yi ta yi sun yi alqunut cewa kar America ta shiga Afghanistan, ta ji ta ji sun yi ta yin alqunut kada America ta yi ta shiga Iraq, ta ji ta ji har cikin Baghdad ta kori Saddam Hussein. to wannan shi ne jahilci, ko shakka ba akwai jahilci a cikin wannan. waye ke muka dan mun yi alkunut a yau, sai Allah ya anta mana ganin zuwa mako mai zuwa, sai ya anta mana ganin zuwa shekara mai zuwa. Dauki kisar annabi Yusuf alaihi salam, lokacin da aka je aka jefa shi rijiya, aka dawo aka zo aka ce kula ta cinye shi, yana da shekara nawa a duniya? Allah kalle yana yaro karami, yana yaro karami. A lokacin da aka zo aka faɗa wa mahaifinsa kula ta cinye shi, aka zo da riga da jini a jiki, aka yi mata ƙarya, suka ce amma ma an ta dubu idan lana wa lokun na sadiki, mun san ba za ka da zai kasawa ba, ko da mun ji gaskiya din ba za ka yi da mu ba, ballantara ba ko umi ba kenan, abin da suke so su ce kenan. Da aka faɗa masa wannan magana din ce fa sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma taqulun, al'amari da shine in yi hakuri kyakkyawan hakuri, kuma Allah ne zai ba da taimako kan abin da kuke faɗa, shi ya san kula ba cikin ne, kuma tun lokacin yake addu'a. Annabi Yusuf bai zo sun haddu ba, sai Annabi Yusuf yana kusan ɗan shekara 40 da wani abu ko 50 da wani abu, bayan kun yana ɗan shekara 7. Annabin Allah ne, annabi ne cikin an, shi Annabi Yaqub annabi ne, ɗansa Annabi Yusuf annabi ne, babansa Annabi Isa annabi ne, kakansa Annabi Ibrahim annabi ne, Khalilullahi. Amma ya addu'a aka yi shekara 30 sannan an ta zo. Bai halatta ba, yana daga cikin ta'addi a cikin addu'a, wato ta'addanci cikin addu'a ce. Allah ya ce wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu al-mutaaddin, kar ku yi ta'addi a cikin addu'a, ma'ana gaggautawa. Manzo Allah ke cewa Allah na ansa addu'ar ɗayanku idan bai yi gaggawa ba. Don haka abin da nake so in ce a nan gurin, kar mutum ya daina zalunci, jama'a suna Allah ya isa suna tsine masa, kuma ya daina ta ƙara samun lafiya, yana ta ƙara jin daɗi, kuma yana ta ƙara samun mulki, kuma yana ta tazarci. Shikenan kenan, Allah ya kyale waɗancan bayi, bai ansa buƙatar su ba, ya ba ka al'amari yake ba. Kai ne Allah yake maka jinkiri, jinkirin da ba maslaha bane a gare ka. In ka so bane ya zama maslaha, in baka so ba maslaha bane ba, ka'idar sa sai take aiki akan ka, tafazzarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa amli lahum min al-jadid. Ai tarba da mun abin kika na amruka innal mawt ma aqta al-hufata lakatiwa al-murkha wa tanyahu bi yadi. Ai ba yadda za a yi mutuwa ka manta da mutum, wai ta a'a kawai dan gane ka ne, kamar an taurawa a kuya igiya sai aka sake ta cikin tana ta cin ciyawa, kai kuma igiyar tana hannunka kana inuwa, lokacin da ka tashi mai mu akuya sai ka ga inda take igiyar, za ka ga sai kawai su zo maka. To haka dan adam aka kyale shi ne sai yawo yana ta garan lamba, yayi ta zarfi ya je gida, ya je waje, ya je America, ya je London, yayi wajen su. Allah ya tsara masa sanar tadrijuhum min haythu la ya'lamun wa amli lahum innaka kadhibun. Annabi Yaqub ne cikin wannan damuwar ya nemi dan ya rasa, har ma Allah cewa ai yanzu kai dai garawa ka hakura, lokaci ya riga ya wuce, sai kuma yazo ya lanka kanan ka, kaga damuwa ba mun da boye, ya sake cewa fa sabrun jamil, sai kuma yace akallahu an yatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Hakurin da na wancan shekara 30 bayan shi ne za mu sake mai yi wani kumar Allah zai kawo su biyun da ya haka su wuri guda ya kawo mun su ba, kaga bai kai mai tsammani. Abinda ake nufi ko mun yi ka daɗe kana addu'a ba kai jawa ba, karka ɗin yi tsammani, karka ce ka gaji kawo ta, karka ce kin gaji haka ya yi tsammani. Wata wallah annahu wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim, idanansa yayi fari kal saboda damuwa da bakin ciki. Ya'yansa suka ce sallahi tabta'u tadhkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin, in baka daina tunanin yusuf nan ba, in baka tare shi a cikin zuciyarka ba, kila sai ka kamu da cuta ta dindindin ko ma ka mutu. Qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah, yace ina kai kuka na ne da damuwa ta wajen Ubangiji, ba ku nake faɗa ba. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, abin da na sani game da Ubangiji ku ba sani ba, ma'ana ina sa rai ban ɗaya bai tsammani ba. Ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rawhillah innahu la ya'asu min rawhillah illa al-qawm al-kafirun. Da aka kar mu yi addu'a ko kar ai maka mummunar addu'a, ga har yanzu kana samun lafiya ka dauka abin yayi kyau, ba haka bane ba. ku yi hakuri wannan shawagin domin tabbatar da cewa dai duk wanda aka yi masa mummunar addu'a to kuma zai kai da bari Allah ya rantsu ya karba dan saboda haka ko dai ka tuba ka daina zalunci ka nemi mutanen da ka zalunta su ya fi maka ko kuma ubangiji ta Allah ya danke ka ya fitarwa da bayin Allah ake su a kusa ko a nesa gurgudan yadda hikimar sa ta zartar amma dai ba inda zaka je ka kuya ba wanda yake sai baka gata a duniya ba yan security za su tsare ka in kai zalunci wattaki da'watul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab sai hukunce da za a dauka cikin wannan hadisi al ahkamul ma'qudatu min al hadith hukunci na farko qawluhu innaka sata'ti qauman ahli kitab zaka je ka samu wadansu mutane cikin ahli kitab me wannan yake nufi huwa tawti'atun wa tamhidun lil wasiyyah kamar tarar fage ne da shimfida dangane da wasiyyar da manzon Allah zai masa bistijma'ihim madhihi da'awati cewa ya tara himmarsa wajen kiran waɗannan mutane fa inna ahlul kitabi ladayhim ilmun ahlul kitab suna da ilimi ba jahilai bane wala yuqatabuna kama yuqatabu juhalul mushrikeen magana da za a yi musu ba irin yadda ake magana da sauran jahilai bane ba ga wadannan mutane a koyin za a ce ga waɗansu masana sun yi karatun boko mai zurfi ga kuma dunsu mazauna karkara ko kauyuka ba su yi kowane irin karatu ba usulubin da zaka kiran wannan ya kokar wannan da zaka kiran wannan dole ka ka bambanta in kana da'awa in ka haka da usulubi dai kila wancan ba zai fahimci ka wannan ba zai fahimci ka ba yadda zaka kira ya mutum da yake cikin binne wayayye da usulubi in ka je zaka wannan usulubi a kauye ba za a fahimci komai ba yadda kuma zaka kira wancan in zaka kira wannan ba za a fahimta ba shi yasa sai manzon Allah ya yi kokarin ya sa Mu'adh ya kare hankalinsa wajen wani irin mutane zai je ya samu wannan na nuna mai da'awa yana da kyau ya san halin mad'uina waɗanda zai kira su wane ne su wani irin karatu suke da ke wata kalfiya suke da ita a baya me suka sani a rayuwarsu yan kasuwa ne manoma ne yan boko ne yan siyasa ne ya kamata ya san wannan dan ya san yadda zai shigar muku da na biyu al-isti'dad bil hujaj wal ilm ana yin tanadi ta hanyar hujjoji da ilimi limujadalati a'da'ikin dan jayayya da yan adawa da addinin musulunci warabbi subahihim al-batila da kuma kokarin mayar da martani ga dukkan wani rubabban dalilai da za su je kafa hujjar su ne subha su ba su da dalili sai subha yaya za ka ba su ansa yaya za ka ka mayar da martani a kansu akwai buƙatar mai da'awa ya zanto ya yi tanadi ya yi kimti a ilmanci sannan yana da nutsuwa yana da haƙurin sauraron abokin adawa har ya gama maganarsa lokacin da abokin adawa ke magana yana kokarin kiyaye ɓangarori na gajiyawarsa yadda yana gama magana ansa tana zuwa jawabin kaɗan nan magana kaɗan nan tunda kai akwai amsa guda tara akai ta farko wuri kaza ta biyu wuri kaza har zuwa ta kare ka kure da farko amma idan baka da hakurin faɗa da ya faɗa wata magana wanda kai aurenka kwaba ce akai shi kuma aurenka addini ne aqida su kira sai ka ce za ka dakatar da shi kare shi gaba yaya yana faɗin magana wanda ba ta dace ba zan yi shiru sai na mayar da mata ne karshe sai a ce kun yi faɗa labarin za a fitar da shi sakamakon taron shi ne kun yi mai kun yi faɗa in ma wani yanzu wuta zai ce na wuce wata suna faɗa sai dawa dawa da wani malami da wani kirista amma idan kana da hakurin saurare ya gama faɗa da ba daya sai ka fito na ji dukkan bayananka amma ina da kasewa kamar guda hudu ko biyar yi mun hakuri ka saurare ni ba a ɗaukan lokacin ka na farko kaza na biyu kaza ka karaya dalilansa gaba ɗaya ka mayar da martani a kanka ka ce kuma in kana da ƙarin bayani kuma yi dole sai jikin sai mutu mafi karancin abin da zaka yi shine ka jefa masa shakka game da addinin sa mafi karancin abin da zaka yi shine ka jefa masa shakka game da addinin sa na uku ta'allumu wa ta'limu husn ad-da'wati ila Allah ta'ala koya tare da koyar da kyakkyawar salon kira zuwa ga Allah li takuna ad-da'watu bil hikma dan da'wa ana son ta zanto da hikima na hudu ad-da'watu ila Allah takunu bil ahm wal aham a cikin kira zuwa ga Allah ko abin da kira tartibul awlawiyya jerin da abubuwan gwada muhimmanci idan aka ce ga kalmar shahada ga sallah cikin wacce ta kuma muhimmanci kalmar shahada sai ka fara cika ba za ka je ka samu kristo ko kuma babu ka ce masa tajire sallah ba bai ji kalmar shahada ba yin bin sallah ba sallah sai wata mai a ya yi ka kalmar shahada a wajen ka fara koyar da shi sallah bai ka ce zakka kaga anan koyar da shi zakka ba shine da muhimmanci ba saboda sallah dan zakka sai dai sai shekara in ma yana da wadata sai sallah kuma kullun su biyar wato kaga sai manzon Allah ya jarrabta masa kalmar shahada sannan in dunya da sallah sannan in dunya da zakka kaga ana jeranta abu ne wajen da awabu wajen da muhimmanci to da yawa daga cikin masu da'awa yau ba sa lura da wannan muhimmancin sai su dauki abu mai karamin muhimmanci da mai tsakakken muhimmanci da mai kololo muhimmanci su shafuta wajen jikin wa jama'a sai su fara da mai karamin muhimmanci a idan rigima da su a kai ga mai babban muhimmanci su jika da shi a gefe guda ko na tsakiya su jika da shi a gefe guda to dole akwai bukatun karanta usulul da'awa akwai bukatun karanta fiqhud da'awa akwai bukatun karanta sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gudanar da al'umurarsa ya gwagwarmai da ya sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da da'awa take da marhala ta da'awa sirriya tabi kula ga da'awa sirriya shekara uku ana da'awa sirriya aka shiga ad-da'wa al-alaniya da aka gama da marhala ta da'awa al-alaniya aka shiga ƙir mubaraka ga lakum dinukum wa li dini har zuwa lokacin hijira har zuwa lokacin kafa daula har zuwa lokacin jihad dole sai mutum ya bi wannan matakan amma kai da'awa ta sarka tana marhala kilan da'awa sirriya ko da'awa al-alaniya sababi a hankali da fasaharsa da basirarsa da isma ta ubangiji wallahu ya tsibka minan nas da wahayi da ake saukar masa da karfin bashi din da Allah yake yi da runduna ta mala'iku da duk ake bashi yayi shekara 13 dan Allah abinda manzon Allah da hikimarsa da basirarsa da wahayi da annabta da manzanci yayi shekara 13 yana yi kai kuma ba wahayi ba annabci ba manzanci ba tsoron Allah ba ta kawan shekara nan za ta yi kafin ba wahayin ba kuma amma kana son dole sai ka cinye tazara a kankanin lokaci wanda bai kai na manzon Allah ba ka ci irin nasarar da manzon Allah ya ci yana da rai yace an nuna mun al'umma ta za su gaje dukiyar da ke cikin taskar Kisra sarkin Farisa da faɗin wannan maganar annabi na faɗin wannan maganar daidai lokacin da a ghazwatul ahzab wani daga cikin sahabbai baya yin cewa zan je fitsari sannan kafirai sun yi musu kawanya su dafo kun min faukikum wa min asfala minkum wa in zagat al absar wa balagat al qulub al anaj munafiqai suka ce kaje ina muna alƙawarin mu za mu samu dukkan kisra ga ɗaya daga cikin bayan zuwa fitsari mun mun ku so kare imani akan haka suka ce tunda ya faɗa abin zai tabbata amma sharrin ba lalle bane sai yau a yau shi akai wannan sai da annabi ya bar duniya sai da Abubakar ya bar duniya sannan a lokacin Umar aka samu daular kisra me yasa a lokacin nan Allah bai mallaka ba kullun taskar kisra a hannun manzon Allah ba me yasa ya mallaka a hannun Umar me yasa bai mallaka a hannun Abubakar ba ya mallaka a hannun Umar Allah ya sanya sunna a cikin rayuwa wadda rayuwa take gudana a kai idan mutum ya bi wannan as-sunanul kauniyya al-marhuma to sai ke zuwa bugacci idan mutum ya yi garaje sai kuma ya tuntube a hanya na biyar anna ahamma shay'in huwa at-tauhid mafi muhimmancin kowane irin abu wajen da'awa shine tauhidi li'annahu al-asas allazi la tasihu al-ibadatu biduni shine shikken da ibadoji ba sa ingantuwa sai da shi wa hadha huwa al-murad min taqdim ad-da'wati awwalan ila at-tauhid wal-iman wannan shine sirrin aka fara gabatar da da'awa zuwa ga tauhidi da imani kafin a gabatar da da'awa zuwa ga sallah zuwa ga azumi zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza wato kun ga ko wani abu guda daya tauhidi in bai samu babu yadda za a yi mutane su iya jihadi babu yadda za a iya hijira babu yadda za a iya kowane irin kalubale a cikin rayuwa kuma ibadar su duk gaba ɗaya ba za a karɓa ba dukkan wanda ya mutu ba tauhidi zai shiga aljanna to amma ya shiga aljanna ya mutu bai hijira ba ya shiga aljanna har ya mutu bai taɓa yin jihadi ba ya shiga ina nufin ya furta kalmar shahada har ya mutu bai hijira ba ya furta kalmar shahada har ya mutu bai taɓa yin jihadi ba ya furta kalmar shahada har ya mutu ba kafa daular musulunci a garin da yake ba zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba amma ya shiga ya mutu ba tauhidi babu shi babu aljanna babu shi babu aljanna man yakfur bil iman fa qad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin وهو في الآخرة من الخاسرين. تو إذا ما كان تاري يدك أسيرة سيرة أنا بتشوف سيرة أنا بتشوف ما أنت. ka dauki sira ka tace, kuma in ka tashi karatun sira sai kai karatu mai tsari, domin kamar da Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa, yace ababen nan guda uku tatsuniya ta yi yawa a cikin su, kaga tafsiri akwai tatsuniya da yawa da Isra'iliya, kaga sira akwai tatsuniya, kaga almazafi labarin yaƙe-yaƙe na annabi ko na sahabbai ko na tabi'ai akwai tatsuniya da yawa, sai kana da rariya ta tace. Sune guda uku magazin ya wallace daban daga cikin sira, da haka akwai tatsuniya da yawa, sai kana da rariya ta cewa, sai kana da malaka, sai kana da kariki, sai kayan aiki. Dan yanzu idan ka ce za ka karanta da sira ko za ka karanta sira, menene mashahuran littattafan da za ka karanta na sira? Al-Bidaya wani aya na Ibn Kathir, ko da ke ba sira ba sai kai tsaye, sira bangare ne a cikin sa, dan shi tarihi ne haka a jumlace, amma mu dauka daga shi kuma sai wannan siratul nabawiyya da Ibn Hisham shine wannan shahara. To idan ka sa'a riwaya da ke cikin sira na Ibn Hisham wanda shine mafi shaharar littafin sira, rabin su a cikin sai inganta kai sa'a ki rabi, in kayi ta kokari da bincike kila ka samu rabi ki inganta, ma'ana da ko shakka babu za ka iya samun kashi ɗaya bisa uku ingantattu, ka iya tattaɓa kuma ka bi sanyo wancan sahihul da gairi hasanul hasanul da gairi haka dai ka hara da bil musha bi shawahid wal mutaba'at, ka tattara ka kai rabi ko abin da ya san rabi da kaɗan sai da kai bin hisab. Idan ka ɗauki littafin Ibn Qayyim Zadul Ma'ad shi ma ka duba takririn kawai da Shu'aibul Arna'ut da Hijr Abdul Qadir al-Marabut suke, ka ga abin mamaki kissoshin da an sallama ɗari bisa ɗari, sai ka samu cewa da'ifai ne, cewa an biyo manzon Allah bayan gari ya shiga babban dutse, da ya shiga babban dutse kurji ya taro ta yi menene, ta yi gizo-gizo ya yi gizo-gizo ya yi saka a wajen kurji ya ta yi kwai, duk tatsuniyoyi ne wannan, eh ya shiga babban dutse gaskiya ne wannan ya shiga cikin Bukhari, amma wani wai gizo-gizo ya zo ya yi saka wata kurji ya ta yi kwai a wajen da shekarta, duk tatsuniyoyi ne, ka dangare ya zo ko ya yi rile duk labarai ne barkar, amma sun yadu. To ita kuma sira ita ce kashin bayan abin da zaka gina rayuwar da'awa, to kuma sai ya kasance tana da sarkin kiya mai yawan gaske. Alhamdulillah an samu malamai da suka tace abubuwa da dama, a da yanzu an samu littattafai ingantattu, ma'ana idan kana son kai magana akan waqi'a ko hadisa guda ɗaya ta sira, kana buƙatar ka koma Bukhari ka koma Muslim ka koma Abu Dawud sai mu sai ka tattara abubuwa da yawa. Aikin ba aiki bane ba, mu daina garaje a cikin harkar ilimi, mu daina saurin ɗaukan hukunci da gaggawa wanda ba mu sa mun tsaya mun nutsu sosai mun gamsu ɗari bisa ɗari a kansa, dan shi ke sa ka yanke hukunci wata rana ka kauce wata rana ka yanke, ka yi ta yankewa kana rushewa ka yanke ka rushe da sauransu. Na shida, أن الصلوات الخمس تأتي في المرتبة الثانية صلوا لي غدا برأيني مطي نبي سكيدتي لأنها عمود الدين سيسكا الدين. نبقي أن الزكاة تأتي في الدرجة الثالثة زكاة سكيد مطي نبقو ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان إلا ثلاثة أتكرك نمسلن في غدا برمزا الله يا أمبت أكو نيكتين مع أنه بأث معاذا بعدم فرض الصوم بعد فرض الصوم والحج تاريخي وتاريخي يا نونا النبي يا ايتي معاذ سنه بايا انفر لن تأذمي انفر لن تأيتي حج اما كما تيجا شبه بطي سبا سبو دمي سمالي تي وفي هذا نكتة اجاب عنها العلماء اتكين هكا اقوى تفائدة دما لم يسك بايا دا انسى قمد ايتا بان قوله تعالى سوى فدن الله مدوك كيف ان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم idan mutane suka daina jirka kuma suka tsayar da sallah suka bada zakka to ku kyale hanyar su wuce huwa min surati bara'a allati nazalat ba'da fardhi sawmi, ko shakka babu wannan aya tana cikin suratu bara'a wadda suratu bara'a a tarihance an saukar da ita bayan farlanta azumi wal hajji da farlanta aikin hajji qat'an ta ce yake ba wani shakka akan wannan fa ka annal haditha mutawiquhu فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفظة القرآنية هذا ما إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم إلا بها كلها yake kamar wannan hadisi ya zo ne musawaqatan li hadhihi al-lafzah al-qur'aniyya dan ya dace da wannan abin da qur'ani ya takaita idan mutane suka tuba suka kayar da sallah suka bayar da zaka kalis sai ba a ce kuma dole sai sun yi azumi kuma dole sai sun yi yakin haji aya ta ce fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabila fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanu fi din sai manzo Allah ya ce shi ma ka ce shi kalmar shahada in sun yadda da wannan ka ce shi sallah in sun yadda da wannan ka ce shi zakka in sun yadda da wannan fa iyyaka wa karaimu abawali ma'ana ba wai dan azumi da aikin haji ba sa cikin rukunin musulunci ba tabbas suna ciki amma manzo Allah ya takaita kan waɗannan hukum ba ya san ma azu ya san waɗannan amma waɗannan uku sun ɗaura sauran muhimmanci sannan waɗannan uku su ne suka dace da waɗancan ayoyi guda biyu da suke kusa da juna a cikin suratu bara'a fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din hadha ma ijma'u ulama'i ala anna arkan al-islam khamsa la yatimmu illa biha kulluha tarin sha malamin sun yi ijma'i da kudin musulunci guda biyar ne ba yanda za a yi musulunci cika sai da dukkan guda biyar ne amma guda uku nan sun tsara sauran kyautatawa abokin zama ne shine muwasati li'annaha tu'khadhu min al-aghniya li tu'ta al-fuqara ana karba daga hannun mawadata bai wata talakawa na goma annahu la yaqilu lis-sa'i an ya'khudha min al-zayyid al-ali bai dace ba ga sa'i sa'i shine wanda shugaba ko amirul mu'minin ke turawa dan ya je karbo zakka a wurin mutane ko ya fitar ya bayar ga wanda suka cancanta bai dace ba ga sa'i ya karbi mai girman daraja cikin dukiyar mutane bal ya'khudhul wasata abinda ya kamata shine karbi na zakka tsakiya illa idza samiha bidhalika rabbul mali amma idan mai dukiya ne ce a wannan bai cin abincin ku ba ne ita ma wannan mai haihuwa a wadda take cikin naƙuda duk a sata to kaga shine yaso ya saman wakar sa falla wannan ko kuma tatawa khairan fa huwa khairun la ya so ya alkhairi ba zaka hannu amma kai ka dauka ba zaka dauka bila hayan wala ikram ba tare da wato ainihin jin kunya ba tare da tursa ta mutum ba fal haqqu lahu wa qad bazalahu hakkin sa ne shi ya dauki wanda ta fitsa da yake a fitar wanda suka karba a matsayin kana mai fitarwa amma kai zaka dauki zakar tsakiya ne ka'idar ce na sha daya an yakshi sa'i min zulmin nas lalle duk wani jami'in gwamnati da aka saki ko ya karbi zakar mutane ko ya karbo haraji ko ya yi kaza harajin yan kasuwa ko wani kamfanoni ya ji tsoron zaluntar bayan Allah fa inna zulmahum sababun fi du'aihim alayhi in ya zalunce su to hakan na iya dawo su masa mugunyar addu'a alladhi la yarduhu Allah ta'ala irin mugunyar addu'a da Allah baya mai da hannunta baya zai karbe ta لانه طلب العدل والحكمه دان شي wanda aka zalunta ya ne ba ai adalci ai hukunci wallahu a'dalul adilin Allah shine jiyayyen masu adalci wa ahkamul hakimin mafi hukuncin masu hukunci wa bil hadith dalilun ala fada'ati zulm hadithin na nuna munin zalunci zalunci abu ne mummuna bai dace shi na goma sha biyu mashru'iyyatu ba'th al imam su'ata li jabi zakat a ce ya halatta shugaba ya tura masu karbo zakka kowane kauye kowane local government kowane yanki wa annad zimmata tabra'u bi daf'iha lil imam aw su'ati sannan kai mawadaci idan ka bada zakka ga shugaba kai tsaye ko ga wakilin da shugaba ya turo to ka riga ka sauke nauyin ba lalle bane sai in shugaba ka ba hannu da hannu ko wakilin sa ka ba kasuwa kuma ba lalle bane sai kai ne zaka raba talakawa ka baiwa wakilin gwamnati shi kuma ya je ya raba in ya cinye kai dai ka fita wurin Allah in yayi zalunci ka fita wurin Allah wato kun ga yadda tsarin musulunci yake shi talaka ba shine zai rika zuwa yana bin mai kuɗi ba na zakka shi mai kuɗi ba shine zai rika ɗauka yana raba talakawa kai tsaye ba a'a ga talaka a gefe ga masu kuɗi a gefe ga gwamnati a tsakiya kowane mai kuɗi a jiha an je bankin da yake a jiya an samo kuɗin sa nawa ne an san yana da kamfani a wuri kaza an san yana da rumfa a kasuwa kaza kwamitin zakka sun yi aiki a kan an kididdige kudin sa a ƙarshen shekara wani na da miliyan goma wani na da miliyan biyar wani na da miliyan ɗari kai mai miliyan goma sai a fitar da zakkarka kai mai miliyan ɗari a fitar da zakkarka kai mai miliyan biyar a fitar da zakkarka kaza ne in mai shanu ne an je garken an gani in mai kaza ne ko menene gwamnati tana da cikakken bayani na abin da ka mallaka da ka darurinka kuma a shekara ne ya kamata ka fitar
kuma ana canjawa daga shekara zuwa shekara, karshen kowace shekara idan ya rusa sauran wata biyu karshen shekara shiga za a zo a yi lissafi da ita. Amfanin su taimaka maka yadda za ka shiga aljanna, ba zaluntar ka za su yi ba, taimako za su yi ma na musamman ka samu shiga aljanna salihin hali. To kaga abin da ke kanka shine miliyan kaza za ka bayar. Kai mai miliyan 80 za ka bada miliyan 2 zakka, kai mai miliyan 40 za ka bada miliyan 1 zakka, kai mai 80,000 za ka bada 2,000 zakka, kai mai 120,000 za ka bada kaza zakka, kai mai 100,000 za ka bada 2,500 zakka. Sai a tara gaba ɗaya. Idan aka tara kuma sai gwamnati ta yi nazarin talakawa, an san unguwanni na masu ƙaramin ƙarfi a kowace unguwa. A kowane gari ka aka tashi da zakka za a tafi GRA ne ko kuma za a je GRA don mala'u ne, ba kowa ne abin da, an ka gawo mutum ba mala'u ba GRA to gadi yake ko kuma wani abin da ba. Saboda haka ga an riga an san unguwanni na masu marasa gani, an san inda talaka suke, talaka kan ai baya da wahalar nema, ga shi nan a can suke a koyi zan. To saboda haka sai a raba su bisa ga adalci, a yi kasafin su bisa ga adalci ta hanyoyin da suka dace. A ilmance cikin musulunci, kaga inda za a yi wannan ko shaka babu, za a samar da yanayi na zaman tare da girmama juna da rashin yi wa juna hasara tsakanin mawadata da talakawa. Sannan kuma ita gwamnatin ta zanto ta yi adalci, waɗanda duk za a sa a cikin wannan harka, ba kawai waɗansu irin mutanen da sun yi aiki sun gaji irin retired ma'aikata sun gaji su ma yanzu hutu suke nema, sai a ɗauko su a cikin su hukuntar zakka. Ko da su ɗin ne ya kasance sun karanci addini, sun karanci babin zakka, alal aƙalla mutum ya karanta babin zakka, ya san menene zakka, kuma an yi tsari ne, kuma gwamnati tana abin, tana bin abin dalla dalla da ke, kuma an lura da sun da amana da sanin ya kamata ta sa. Kaga idan aka ga ko shakka babu za a sami sa'ida a cikin rayuwa, ma'ana azrar ido wanda yake fitarwa a kwata da karfin siya. Ka'idar kenan ta musulunci, a kwata da karfin siya, a kwace daga cikin akawuntinsu, a kwace daga gidansu, duk yadda za a yi sai an fitar da zakka, an baiwa talakawa ake. Wannan shine tsarin Allah, tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na goma sha uku, fil iktisari ala salawatil khams dalilun ala adami wujubil witri, ba da yake cewa salloli guda biyar ne a yi ne, wannan ya nuna su kadai ne wajibi, shafa'i da witri ba wajibi bane. Kaga amma zaban Abu Hanifa shafa'i da witri wajibi ne. Yana da hadisin manzon Allah da yake cewa innallaha zadakum salatan hiya alwitr fahafizu alaiha, yace kalmar zadakum salatan ma'ana zadakum alkhams almafruda zada shi an akar huwa alwitr fahafizu alaihi, shi wajibi ce hujja su kenan, amma jumhur su rushe shi cewa a kalmar zada baya nufin wajibi, ma'ana karin falala ne, kaga nafila ce. Na goma sha hudu, jawazu sarfi zakati li sarfin wahidin min al-asnaf ath-thamaniya, ashe ya halatta idan ka tafi bada zakka ba sai ka kasance na zuwa ga aji takwas na mutane ba. Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara'i talakawa wal masakin miskinai saiwa wal 'amilina 'alayha, wanda suka yi aikin fitar da zakka din, wal mu'allafati qulubuhum, wadanda ake lallashin zakatansu kan musulunci, wa bir riqabi, waɗanda za su fanci kansu bayi, waɗanda za a ba su fanci kansu ko a fanso su, wal gharimina, waɗanda ake bi bashi, wa fi sabilillahi, da waɗanda za su yaƙi musulunci, wa bin sabili, da matafiya wanda buzurun su ya yanki. Waɗannan aji takwas kenan. Shin dole ne idan na fitar da zakka sai na kasance na kowa ya samu? A'a, wannan hadisin ya nuna idan ka ba aji ɗaya cikin ajin nan takwas ya wadatar. Tunda manzo Allah ya ce tukhazu min aghniyaihim fataraddu ala fuqara'ihim, bai kuma ci ba wa masakinihim wa zalimina minhum wa kaza wa kaza, sai ce fuqara'ihim ishu, sai an ba kashi da yaya ba, sai an raba wa duka takwasin. Na goma sha biyar, qawluhu ala fuqara'ihim, fadin sa cewa ala fuqara'ihim istadalla bihi ala adami jawazi naqli zakati min baladin ila akhar, yace waɗansu malamai sun kafa hujja da shi, ustudilla bihi, an kafa hujja da shi ala adami jawazi naqli zakati min baladin ila akhar, cewa bai halatta ba ka dauki zakka daga Maiduguri ka kai Damaturu, daga Kano ka kai Kaduna, daga Kaduna ka kai Zaria, daga Zaria ka kai Puntuwa, suka ce bai halatta ba, tunda manzo Allah ya ce tukhazu min aghniyaihim, suka ce aghniya ul yaman kenan, fataraddu ala fuqara'ihim fuqara ul yaman kenan, a garin za a karba, a garin za a raba. Haka so kafa hujjar shi, malai ce wa sahihu, amma sahihin zance jawazu na qaliha, ya halatta a dauke ta lafiya ma al maslaha, musamman ma idan akwai maslaha wajen daukar. Kana zauna mai duburi, ya kasance akwai wanka a danguwa, akwai wajen zuwa bama, akwai wajen zuwa biyu, ka fita da zakka, ka dan ba wajen zuwa da suke nan gurin, sai kuma ka dauka kai kan gurin, dan su ma dangin da kuma kana da lada, zakka sannan ka zakka sannan kuma zumunci, kaga lada biyu ne, kaga akwai maslaha. Kana da yan uwa a kan, akwai dangin ka a dan batta, akwai wajen zuwa ka zaure, akwai wajen zuwa gumel, sai ka dauka kai bayan ka tsara ba a kan. Kana zauna ka duna ga yan uwanka zaria, ka dan rabawa ne ka zo kuma ka dauka kai zaria, wannan ya halatta. An gane ku, lafiya ma ma'al maslaha, musamman idan akwai maslaha, saboda me, bi an yi kuzu lahu a kare, a ce mutum ya kasance yana da yan uwa dangi makusanta, fuqara, talakawa, fi ghairi baladil mali, ba a garin da ya samu dukiyar ba, aw i'anatan ala jihadin aw idmin, ko nan garin babu wani aiki na da'awa mai rai da ake ga can garin ana aiki wani da'awa mai rai, sai ka ɗauki wannan daga cikin kuɗin zakka ka kai can gurin, ko nan garin ba a jihadi, can garin ana jihadi, sai ka ɗauki kuɗin ka kai, bayan ka ɗan rarraba nan ka ɗauki wadansu ka kai can ka bai mujahidu na cikin sabilin laifi. Ina fata to yaya za a yi da kalmar tu'khadhu min aghniya'ihim fa turaddu ala fuqara'ihim, suka ce manzon Allah ba magana yake a kan Yaman ba, hadisin duk da an bai ma'azin ya je Yaman da shi, shin mu na mutanen Najeriya ba zan yi aikin shi ba? Ashe tu'khadhu min aghniya'ihim ay min aghniya'il muslimina fa turaddu ala fuqara'ihim ay fuqara'il muslimina, idan kake tu'khadhu min aghniya'ihim aghniya'u ahli al-Yaman, ma'ana dukkan wani mai arziki a Yaman ko bai hudu ne ko kinsa ne sai an karba an bashi. Fa turaddu ala fuqara'ihim faqiran Yaman, ma'ana da kirista da bai hudu ne Yaman din sai an bashi. Manzan Allah yana magana da musulmai ne ko kawai yan gari kaza? Musulmai gaba. Kaga gabar da suka kafa hujja da ita da cewa bai halatta ba da ita zakka daga nan sai kan gurin ita gabar ba ta nuna haka. Domin khitab din da manzan Allah yake yi, wato a'a, khitab ne zuwa ga al'umma gaba daya a matsayin su na musulmi, ba khitab ne zuwa ga mutanen Yaman kake ba. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yabathu ummalahu ala sadaqa, manzan Allah ya kasance yana tura ma'aikatansa dan karbo zakka, fa yatuna biha al-madina, kuma su karbo daga gidan su zo madina da ita, da bai halatta ba a dauke ta daga wani gari ta zo da ita madina, li yufarriqaha fiha, dan manzan Allah ya raba ta a madina, wa hiya ihda riwayati an al-ahmad, ihda riwayati an al-imam ahmad, sai da cikin riwayoyi kenan daga Imam Ahmad, wal mashhur min mazhabihi al qawl al awwal, sai dai mazhabinsa abin da ya shahara a mazhabin Imam Ahmad shine wato maganan farko cewa kana dauka daga wani gari zuwa wani gari, amma an samu riwaya kuma ta nuna adiye hakan daga gari na 16, wa mimma yud'ifu al qawla bi adami naqliha, yana daga abin da ke nuna raunin cewa raunin zancen da ke nuna kana dauke zakka daga wani gari a wani gari, anna a'yan al ashqas al mukhatabina, dai dai kun mutanen da ake yawa magana fi qawaid al shar'i al kulliya, a cikin ka'idoji na shari'a gaman mu la tu'tabaru, wannan ba abin izina da shi bane, fa kad warada mukhatabatuhum bis salati wa la yaqtasu bihim al hukm qatan, wata magana dai ta ibn daqiq al hayy ya dauko ta anan a takaice, wato a'yan wadanda ake yawa magana kamar yanzu in ce shi ta cike sallah, ta cike alwala mai sallar isha'i, wannan yana nuna shi kadai zai sallar isha'i ko hata sauran musulmi, a ce wannan lafazin bai iyakance shi da hukunci. To da haka da manzo Allah ya ce a je wajen mutanen Yaman a karɓi zakkar talakawa a baiwa, a karɓi zakkar mawadata a baiwa talakawa, wannan baya nuna hukuncin a karɓa daga wurin su, ana nufin masu kuɗin Yaman kadai a ba talakawan su, ana nufin talakawan Yaman kadai, ba haka yake nufi, ana nufin musulmi gaba daya. Da in ba haka ba mai yasa maganan sallah ba ce ba kuma sallah ma mutanen Yaman kawai yake ne. Ina ba dan mu. A take ce dai zance mafi inganci ya halatta a dauki zakka daga nan a kai wani gari, daga wani gari a kawo wannan garin, musamman idan akwai maslaha kamar sada zumunci da sauransu. Hadisin da zamu tsaya akan sa al-hadisu sami wa tuna ba'd al-mi'a, hadisi na 167, عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر أورغ أبو سعيد القدري يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
يكي ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. cikin duk abin da bai kai kuciya biyar ba babu sadaka a kansa. Kudin da duk suka kai kuciya biyar,
wato 40 dirhaman, dirhami 40 kenan. To kaga dirhami 40 so biyar ya zama nawa kenan? Dirhami 40 so biyar 200. To wannan dirhami 200 shine nisabun zakka. Amma da dinari ne dinari 20 kenan, amma in dirhami ne 200, to idan naira ce kudinka ko teba ko sterling pound ko real ko waye, sai a kimanta darajar su da wannan, sai a gano wa zai kai. Kamar yadda ake bi shekara, wasu shi kafin 40 wasu shekara a da kai kenan da tsawo 80 dubu kaza, ina jin shekarar wannan shekara an ce 100 ne ko da 500 na ban sani, 100 da 500 ko
ma'ana dai dirhami 200 abin da yake haka shine za a fitar ma zakka, abin da bai kai haka babu zakka, shine ma'anar laisa fima duna khamsi awaqin, cikin abin da duk bai kai kokiya biyar ba babu sadaka, babu sadaka ma'ana babu zakka, duk abin da bai kai dirhami 200 babu zakka kan. An gane ko? Dan mun ce kowace kokiya dirhami 40 kenan, 40 so biyar kaga 200 kenan. Walaysa fima duna khamsi zawdin sadaka, cikin duk abin da bai kai rakuma biyar ba in ma babu zakka a kansa. Zawd ana nufin rakumi kenan, khamsu zawd, wato zawd ismul jam'i ne wanda yake jam'i ne la wahida lahu min lafzi, kamar al ibil shi ma jam'i ne la wahida lahu min lafzi. Idan an ce al ibil rakuma, zawd rakuma, idan an ce rakumi ne ba sai ka ce jamal. Daga cikin kalmar zawd ba za ka yi tsadar mukurabi ba, daga cikin kalmar ibil ba za ka yi tsadar mukurabi ba. كون أسماء الجمع اليوم تلك لا واحد لها من ألفاظه معنى لا قمي إذن يكي بيرضوا أبن دي يتم سياء شيء فترة مزكاة أبن دي بيكي لا قمي بيرضوا مزكاة أكثر وليس بما دون خمسة أوسق صدقة سكن دي أبن دي بيكي وسكي بيرضا نكايا النوما باب زكاة أوسق جمع إننا الوسق an gane ko? Alwatku wusiki, shi kuma wannan wusiki shi ne sa'i 60, to kaga sa'i 60 har so biyar shi ne zai baka nawa? 300 kenan. Sa'i 300 abinda ka noma na kayan noma ya kai sa'i 300 shi ake fitar masa zakka, abinda duk bai kai 300 ba babu zakka. Wato shi ne alwatku guda ɗaya kenan. Al-awsuk jam'in sa kenan, ala wazni afqul. To shi kuma al-wasqu din, wato daga wasaqa yasiqu, wal-layli wa ma wasaqa wal-qamari idha ittasaqa. Kaga wasaqa bi ma'ana jama'a. Ina fata an fahimta. Wasaqa fi'li madhi, yasiqu wato fi'li mudhari din sa kenan. Al-wasqu sai zama shine ne wato masarfin kenan, ko kuma kayan nauyin da ya kai sa'i 60 shine alwasu. Ina fata wato mun ce alwasu, wato mun ce alwusu, akwai banki da akwai alwasu, akwai kuma alwutir fal amilati wutira galibi a larabci. Idan sun ce alwasu kayan da rakumi zai iya dauka, to tsakatsakin rakumi shine ke daukan sa'i 60. Al-wukiru abinda al-fadari ko jaki zai iya dauka, wanda shi zobe kai ka tumba 40 ko wani abu, falhamilati wukira. Al-wakaru kuma wato abinda ke toshe kunnen mutum ya hana jiki. Wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una lana ilayhi wa fi adhanina wakarun. Kaga al-wakaru wanda kuma al-wukiru, falhamilati wukira, wanda al-wasqu ko al-wisqu, amma mafi shahara al-wasqu. Idan ka ce awsuk ya zanto jam'in su ke laisa fima duna khamsati awsukin sadaka, duk kayan noman da mutum ya noma bai kai wusuki biyar ba babu zakka a kansa, sai dai in ya ga dama ya sarka ta nafila. Dukkan kuɗin da basu kai dirhami 200 ba babu zakka a kansu, dukkan raƙuma da mutum zai mallaka basu kai biyar ba babu zakka a cikinsu, sai sun kai biyar za a fara fitar musu zakka. An fahimta ku? abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubul zakati min indi alaman indahu al-ansibatul mazkura, wato wajibin zakka kan dukkan mutumin da ya cika nisabin da ake bukata. In nisabin kudi ne ya kai dirhami 200, in nisabi na raquma ne ya kai raquma 5, in nisabi na kayan noma ne ya kai wutiki 5, wanda wutiki 5 shine zai baka wato sa'i, kowane wasu gidan sa'i 60 so 5 shine zai baka 300. An fahimta ku? Wani zai iya cewa yanzu galibin manoman wanda suke noma a kauye sukan yi noma ne idan suka yanke gero suka harada suka daure dame haka dawa ma su yi dame ba tare da sun tasa ba, sai su rinka girbi dubu da goma su fitar da guda ɗaya. Ya yi komai ba? Kaya ya zane a nan gudun mu gane cewa ya ce wasu cibiyar, sannan kuma in ya ce wasu cibiyar ne ne na ƙiƙirin abin da zan fitar ko da ke zai zo nan gaba hadisi za su yi magana a kowane kafi da aka ambata nawa za a fita cikin gaba, wanda insha Allah ta'ala a yammacin gobe za mu kora kai abin da muka faru kamar mabudi ne wannan babin insha Allah. Abu kuma za mu karasa tare da bayani wanda insha Allah ta'ala zai kusanto mana da nesa abinda muka fada zama daidai. Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta halaka shi wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shi abinda manzon Allah yake cewa ko dai ku rinka umarni da kyakkyawa ko ku yi hani da mummuna ko kuma ubangiji ya jarrabe ku da wata musiba a kanku kuma za a kwanta jinku sai ka addu'a kuma bare an samu ka ga mu ji shi wanda mai magana kuma yana magana kan cewa addu'a da ake amfani da Allah ya yi ka kaga bai da ra'a ka fi tun da ke sai ma nan za ta riga ina da sunan yake ne da gaskiya ko kin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rana wannan kuma ba su da kakan ma ko tun da ya ga riga ko za a daure ta saboda zakar rana shi sai kake da zuwa da ba karanta wanda ake ga sallah wanda ake wa sallar gawa ya halaka mutum ya karanta su ko da a wajen sallah yana nufin ma'anar ya roki ubangiji ya halaka mai kuke da shi makabarta eh ya halaka kuwa haji ce da suke nuna halattun zartar makabarta da mata daga cikinsu a kuwa haji ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wata mace tana kuka gidan wani tabar ya ce mafi ƙiha guri ne mala da abubuwan wajen ba ta kan annan ba ne ba ta ce iya ta an ne ba inda ka lamta sabbi musiba ta suka ba nuna don ba kai aka jarraba da musiba ta wace ta kake fara ma wannan magana muhammadu shafi ta da ka je wurin gabar ka zarce gabar wani lanta ko dai wani abubuwan amma abinda ba a so mata kuma yadda jiratun kabari ta kullum kullum tunda wannan da ana ta zuwa kai la'an Allah ta wara ta kubo mana karfi ne sai an yi shekara 13 ana karantar da tauhidi kafin ai jihadi ba ta rabi ba ne ta yi wa a shekara 13 ta yi wa a shekara 20 ma na yi shekara 13 na yi turma kasuda ya danganta tauhidin ya yi cikin shekara 13 kuma ya zama in har na ba Allah ya bukaci shekara 13 wani wanda bai kai shekara da wasu da wasu kuma zai kai shekara nan ka gane ka ta sama haka dan shi wahayi ne yana ta kafa amma ku dubai dai shekara 13 cikin mutanen da suke danginsu shi ba bare bane cikin cikin mutanen da kafin ma ya zama manzo sun yi sunan da aminu amma sai da yake wannan lokaci wannan tana kai cikin mutanen da ba su yadda da kai ba dukkan su bane dangin ka kuma kai ba wahayi ne amma ta iya yiwa mutum ya tuna sarar ka tsada da wani dan lokaci amma shin wannan na nuna da wa sun da suka ba da ba da mene ne kace sun da suka ba wato aiki na da'awa ba a iya kance musu lokaci cewa daga nan zuwa shekara goma lalle in yi kaza ko kuma dan mun yi shekara goma muna kira zuwa ga tauhidi ko mun yi shekara 20 muna kira zuwa ga tauhidi shikenan an gama kowa ya fara tauhidi ka kalli ma wannan mutane da gidan bokaye da gidan malaman sunna suka fi wa da gidan yan tsubbu da yan duba da yan rufa'i suka fi wa
da malamin suna da malamin gida a sosu kafewa suna da bauta da suna ake da bauta babu yadda za a yi mutane su iya fahimtar addini in su fahimtar tauhidi kuma babu yadda za a yi mutane su fahimtar su ta addini ta yi kyau inda su fahimci sunar magana fahimtar tauhidi shike sa a rusa shirka fahimtar sunna shike sa a rusa bid'a in ba gama fahimtar waɗannan abubuwan to za a yi ta fagaje ne wannan shine hakikarin da addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine to wannan mun ci kan lafiya wannan da ya fita ya fada mana gaba me kake mana usla wannan magana wai kawo shi wannan a lokacin da ake magana da wannan tashi da su a lokacin a cikin magana ta wannan kalmar da ta faɗa yanzu tashi da su kai ne gaba da su a lokacin da nayi magana shike ne ba ka san ma ka fahimta gidan da kana son ka fahimta da kana son ka fahimta da ka fi gaba ciki sai mu je magana ka to yanzu sai ka shigo da ita kai tambaya ka gaba da alaka kaga yanzu karkaiwa annabi ƙarya karkaiwa annabi ƙarya dan hadisin ba haka yake ba haka yake ba karani ne ta miji da larabci ta tsakanin ka da Allah haka yake ai yana cikin bulugul maram karani ne ta ci miji a sai ka faɗe shi ka ce annabi faɗa yi na tabbatar baka wallahi tallahi baka annabi ya faɗa ba kai ka sake yin karatu ka duba shi idan baka fahimci abu ba ka bari ka fahimce shi yanzu ka ga ni abin da nake faɗa na fahimce shi shi yasa nake faɗa idan ka fahimce shi ta fuskar karatu sai kai magana kai amma in baka gama fahimta ba kai baka fahimta ba ya zaka fahimtar da wani ya gane ni abin da nake cewa hadisi ne da ka kawo shi ba haka yake ba to nake ka kawo min shi daidai sanan in yi magana a kansa eh ya zan ne shi ka sanin shi ka san dai mune ya zan ne shi ka sanin shi ka kawo shi yadda yake sai a fassara shi amma na rantse da Allah yadda ka faɗa ba haka annabi ya faɗa ba na tabbatar in ka ce haka annabi ya faɗa kai wa annabi ƙarya annabi kuma ya ce wanda ya masa ƙarya zafi kuma sa auta wannan yace Allah ya gafarta mallam mai hukunci iddar matar da mijinta ya rasu bayan ta haihu da wata biyu shin za ta iya fita makaranta ko wani bukata kuna bai da wannan tambayar mace ce mijinta ya rasu da wata biyu bayan haihuwarta wannan haihuwarta ba ta da alaka da mutuwar mijinta abinda ke kanta shine za ta yi ta kaba an gane ku ta kaba kuma shi ne za ta yi wata hudar kwana goma da nasa alkur'ani wanda zai ne tawaffuna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wata hudar kwana goma da nasa alkur'ani inda a ce tana da ciki ne sai mijin ya rasu to sai ya zanto ta kabarta shi ne haihuwarta inda miji zai mutu yau sai ta haihuwa ta gari ta fita daga ta kaba inda miji zai mutu yau da safe sai ta haihu da yamma ta fita daga ta kaba haka inda miji zai mutu ba ta haihu ba sai bayan wata takwas ko wata tara to dole sai wannan wata takwas ko tara sun zo sun ta fita daga ta kaba saboda nassa alqur'ani wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlakum ina ba dan kai ya kuri bari mu koma kan hadisin wannan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan wanda bai yi yaki ba
ولم يحدث نفسه بغزو bai kuma labarkawa kansa yaki ba ma ta mita kal jahiliya ya yi mutuwa irin mutuwar jahiliya mita ba maita ba mita kal jahiliya ya yi mutuwa ta mutuwar jahiliya daga cikin marwayata hadisin akwai imamu muslim ka duba sharhin sa tsakaninka da Allah cikin muslim na imamu nawawi yanzu ai na bukan hadisin na dawo da shi kai na ji mutane sai ta kabbara sai na kyale su na shiga wani abu ba dan na kyale ka ba dan na dawo yanzu na dawo kan hadisin na yi zan baka ansa kai amma yanzu kai ka karanta hadisin ka jawo mun larabcin sa sai na tambaye ka shin ka duba sharhin sa cikin muslim na imamu nawawi to kaga inda kuskure yake to kaga wanda shine kuskure kuma yawa shine zan baka ansa yanzu wanda shine adalci ka kyauta da kaiwa kanka adalci kaga da ka dauki mujarrabin hadisi shi kadai gayan sa ka fassara ba tare da ka dofano fahimtar magabata ba anan kuskure ne
na'am
ka gane yadda hadisin yake duk wanda ya mutu yayi mutuwan jahiliya baya nuna ya zama kafiri kamar yadda duk wanda ya mutu ba tare da wani shugaba da yawa mubaya'a ba shi ma yayi mutuwan jahiliya baya nuna kafiri ne abinda ake dubi manzon Allah ya siffanta mutanen jahiliya a matsayin ba ko ba ta miya take bakin to take bari a gama okay mu shigo cikin magana da kana da tunga
assalamu alaikum sai ku na so ku gane kuma jinin ji da mu
din gaskiya ne fatawa tana canjawa a sakamakon canjawar zamani ko wuri ko ba ta canjawa shin gaskiya ne fatawa tana canjawa dan da larabci ya rubuto a haqqun anna al-fatwa yataghayyaru bi taghayyur al-azmirati wal-amkina am annahu la yataghayyar ma'ana gaskiya ne fatawa tana canjawa sakamakon canjawar zamani ko wuri ko ba ta canjawa shine tambayar wannan magana laysat ala itlaqiha fatawa na iya canjawa idan wuri ya canja tana iya canjawa idan zamani ya canja amma ba a kowace matsala ta addini ba a cikin matsaloli na addini akwai abin da ake kira usul shika-shikan addini rukunin musulunci biyar ne haka fatawa take tunda ba yadda za a yi wani zamani wani zoci sun zama shida ko kuma sun koma wato hudu salloli guda biyar ne a yi ne haka fatawa take tunda canjawan zamani idan yanzu ana zafi wata rana ana sanyi idan yanzu ana damana wata rana ana rani baya canja wannan fatawar ta koma su koma sallah ta koma hudu ko biyar kaga babu yadda za ta canja usuluddin da thawabit na addini hadhihi la tataghayyar wa la tatabaddal bi taghayyur al-azminati wal amkina amma abin da ya shafi wato gashi nan da suna mu'amala na rayuwa mu'amaloli na rayuwa yanayin kasuwanci akwai nau'ika na kasuwanci da muke yanzu babu su a da yanayin tufafi akwai nau'ika na tufafi da muke sa yanzu babu su a da yanayin yadda mutane suke gudanar da rayuwa akwai yanayin rayuwa wanda ake da shi babu shi a da yadda ake da shi yanzu da haka zai iya yiwa wani lokacin a canja shi ya zama kaza wani lokacin a canja shi ya zama kaza da haka dai kar mutum ya ribanci canjuwar fatawa daga zamani zuwa zamani ya dauka cewa wannan ya shafi kowace matsala cikin matsalolin addini kuma ya shafi kowane abin nan da akwai tawabit na addini wanda ba sa canjuwa sannan kuma akwai al-ibadat wani ya ala tawqif ijtihadi baya shiga cikin ta fatawa ba ta canjawa akan su amma akwai abubuwa wanda ijtihadi ke shiga cikin su wannan su ne suke canjawa daga zamani zuwa zamani ina fata mun fahimta mu koma sharhin kan wannan hadisin ya hakuri mallam duk wanda ya mutu bai yi yaki ba bai labarkawa kansa yaki ba yayi mutuwa ta jahiliya haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi shi nace me ake nufi da mutuwan jahiliya abinda ake nufi da mutuwan jahiliya baya nufin ya kafirta domin idan yana nufin ya kafirta banda wannan akwai waɗansu hadisan duk wanda ya mutu ba tare da yayi mubaya'a ga wani shugaba na musulmi ba shi ma yayi mutuwa ta jahiliya to kaga shi ma baya nufin ya kafirta
dan saboda akwai hadisin Mu'az bin Jabal kuma cikin Bukhari lokacin da Mu'az bin Jabal manzo Allah ya ce dashi innaka mur'un fika jahiliya kai mutum ne wanda akwai jahiliya tare da kai amma bai kafarta Mu'az Abu Dharr kai Abu Dharr da Bukhari jamil jiddan bai kafarta shi ba me yake nufi yani fika khislatun min khisal jahiliya a tattare da ka akwai wata dabi'a ko halayya irin ta mutanen jahiliya ina ba za mu fahimta wanda ya mutu bai yi yaki ba bai labarta kan sai yaki ba dan ya da musulunci ya mutu a tattare da shi akwai wata sifa sifa ce ta mutanen jahiliya wanda ya mutu ba tare da wani shugaba da yawan baya'a ba ya mutu a wata sifa irin sifar mutanen jahiliya a Makka ko Madina ba su da sarki ko shugabanci ɗaya da ya kaɗai ta su kowace kabila suna cin gashin kanta ne kowane family suna cin gashin kansu ne to sai manzo Allah ya kwatanta mutuwa a irin wannan yanayin da mutuwa a irin wancan yanayin yani tashbihu halatin bi halatin la tashbihu almayyit bilmayyit kamanta halin mutuwa ne da halin mutuwa ba kamanta mamacin da mamaci ba to anan gurin matsalar ne saboda haka yana da fi irin waɗannan nasoshi mu kalle su ya rage ne mu dawo kan jihadi jihadi mai matsayin su cikin addinin musulunci
tambayar nawa baka fahimta ba da abarin jure kan kan tambaya
to kai garke mu
yawa shi nake wato tambayar nawa ɗayan dama akan shi ko social din shi ma shirka ne ko yana cikin shirka ne ko baya cikin shirka
yanzu ai ka ga dogoma da yanzu kai da mun gama da wannan hadisi yanzu mu kyale wannan hadisin
yanzu ko shi ke bari mu shiga na biyu wannan na yanzu tambaya na biyu wanda ya mutu wato bai jihadi ba kuma bai niyan jihadi a Abuja ba ya mutu a mutuwa irin na jahiliya to wannan hadisin wato magana da kai bayani akan shin wanda bai jihadi ba in ya rasu don bai wato wanda bai jihadi ba in ya rasu don bai jihadi ba zai hana shi shiga aljanna to tambaya na ana din shi ne shi wanda ya rasu bai yi jihadin ba shin rashin ya rasu bai yi jihadin ba da rashin jihadin na